We hand over 46 different health stations, 29 vehicles as part of our
Zuwa yanzu mun kafa cibiyoyin shan magani 46, haka nan mun mika gudunmawar motocin aikin lafiya 29, kuma tallafinmu ya kara da jihohin Najeriya 24. Inji babban jami'in kungiyar tarayyar Turai EU a Najeriya, Kettle Council, a taron mika motoci ga hukumomin Najeriya a wani ƙauye Gwi da ke ƙaramar hukumar Abuja.
And that translates into an overwhelming figure of around 25 billion naira. So it's a very big.
Council ya ce wannan gudunmawar ta kai adadin kuɗi euro miliyan 63, wato fiye da naira biliyan 25. Tallafin na da zummar ƙarisa yaƙi da cutar shan inna da sauran cutuka masu nakasa yara da mata masu juna biyu. Dr. Jibril Labbo na daga jami'an aiwatar da wannan aiki. Na tambaye shi, shin yaushe za a daina jin labarin shan inna a Najeriya?
Idan ka duba har Najeriya ana batun wannan abu ya kau na cutar shan inna sai ya bulla a Borno. Dalilin kuma da ya sa wannan sananne ne ga kowa saboda matsalar tsaro da aka samu, kuma ana samun ƙauyukan yara sukan zo daga Kamaru da sauran ƙasashe na kusa gare su. Ga inda ta muna da yanzu Najeriya da an certify din ta cewa ba ta da wannan folio din, don hakan ga sauran jahohi kamar na Borno din da aka gani su ma muna fata in Allah so aka ci gaba da kula da waɗannan karfafa waɗannan matakai da aka dauka kamar irin waɗannan, in Allah so za mu kauda wannan barɗewa ba insha Allah.
Karamin ministan lafiya na Najeriya Dr. Ehenere ya jagoranci taron mika gudunmawar, inda director rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayya Wamako tace tuni sun tura jami'an lafiya
duk lokacin da Shuafi da MS suka rufe, ma'aikatan da aka dauka a lokacin suna nan suna ta aiki ba sa samun kudadensu da sauransu. Yanzu FCT ta yi kokarin jawo su cewa su dawo bakin aikin su, ana daukan su a hankali. A halin yanzu an dauki guda 50 bayan an bincike su kware da gaske na takaddun su da kuma irin ilimin su, a gani basu manta ba. Za a tuttura su ma'aikatan asibitoci na ƙauyuka kama da irin wannan, don haka a shekaran jiya an turo guda biyu a nan ta fannin haihuwar mata da awon ciki a zo asibiti a haihu sati 6 bayan haihuwa, kuma a zo a duba lafiyar mace a kuma yi rigakafin mayara.
Duk da samun wannan tallafi, mutanen Gwi sun daga kwalaye da buƙatar ƙarin tallafi daga hukumomin Najeriya. Idris Adamu na daga Gwarawa, mazauna ƙauyen.
Muna da matsalar hanya sosai a garin Gwi. Na biyu, ga yara mu suna taka nan da nisa suna je makaranta. Mun na mutu gaskiya ko za a ba motoci ne ba nan za a yi shi ba. Amma abu na muhimmanci da muna so a garin makaranta, a gina mamu makaranta.
Idan masu rigakafi sun zo kuna ba su goyon baya?
Muna ba su goyon baya bisa dalili.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta shaida taron da alwashin ƙara tallafi. Nasiru Adamu, Malika, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.